لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو منا رانر جمعة جران أصبر وتن رمضان ينا دقانا عشرين دقايا ألف تاريخ وطول da 46 hijriya, kuma yau muna 21 ga watan uku 2025 miladiya. A wannan majalisi namu na unguwar Rogo za mu ci gaba da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke yi a kowane dare a irin wannan lokaci, wanda muke cikin suratu Ar-Ra'd, wanda muna aya ta jiya mun tsaya a aya ta 21 wacce take da alaka da aya ta 20, kuma yau shine majalisin mu na hudu kenan ko a cikin surar. Kuma zai zama idan muka yi karatun yau, muka yi gobe 22, muka yi na ranar 23, muka yi na ranar 24, zai zama ranar Litinin kenan za mu tsaya da karatun dare insha Allah. Dazu nayi kuskuren lissafi, zai zama za mu majalisi 24 da daddare, za mu majalisi 25 da yamma, zai zama za mu rufe karatun dare a ranar Litinin. Karatun ran Litinin shine karatu na ƙarshe insha Allah. Mun waye gari Talata, kuma karatun da za mu na yamma shi kuma zai zama shine na ƙarshe, tunda dama shine grand closing da ake yi insha Allah. Muna fatan dai Allah ya karɓi aikinmu, kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar littafinsa a irin tsarin da yake so, kamar yadda manzonsa ya isar, sahabbansa da magabata na gari suka fahimta. Kuma Allah ya tsare mu daga kuskure da kuma zaniya. Alarma sai ka shiga cikin Alkur'ani mai girma, kama zai faro daga afaman ya'lamu.
أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
Ubangiji subhanahu wataala yake cewa afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqq kaman huwa a'ma, yanzu wanda ya san ya kwana da masaniyar cewa abinda aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya, wannan mutumin zai yi daidai da wanda ya makantar da kansa baya ganin haka? za su taɓa yin daidai ba, wanda ya yarda shi yana kan kyakkyawan tafarki, wanda kuma bai yarda ba ya makantar da kansa ga ayoyin na Ubangiji wanda Allah ya saukar da waɗanda Allah ya halitta amma baya gani ya gane, wannan ya mai da kansa makawa. Innama yatazakkaru ulul albab, lallai waɗanda kawai in an yi wa'azi suke wa'azantuwa su ne masu hankali, irin hankalin da Allah yake sanyawa mu'minai wanda da shi ne suke yin abin da ya dace. To kamar ka yi tambaya su waye ulul albab, sai Allah ya ce allazina yufuna bi'ahdillah, to aka lissafa waɗansu sifofi guda tara. Jiya mun karanta su, yufuna bi'ahdillah, cika alƙawarin Allah, wala yanquduna al-mithaq, rashin kuma warware alƙawari. Sai zama al-wafa'u bil-ahd shine na farko, sai adamu naqdi al-mithaq shine na biyu. Sai na uku, wallazina yasluna ma amara Allah bihi an yusal, masu sada zumunci. Sannan sai na hudu, wa yakhshawna rabbahum, shine jin tsoron Allah. Sai kuma na biyar shine, wa yakhafuna su'al hisab, kuma suna jin tsoron mummunan sakamako wanda za a tsaye da su a misƙirdiga akan komai komai kankantarsa. To na shida shine, wallazina sabaru, sune waɗanda suka yi haƙuri. Abin da ake nufi da haƙuri shine ka taƙaita zuciyarka, ka tsaya a iya abin da Allah ya yarda da shi. Domin asali as-sabru bi iskanin ba yana nufin al-habas, shine tsara abu, arresting ko restriction, a tsara abu, a hana shi motsi. Shi yasa ma idan aka samu dabba aka ɗaure ta, ana koyan harbi a kanta, ana koyawa mafarauta ko sojoji harbi a kanta, to idan ta mutu haramun ne a ci wannan dabba. Balma mazala sama ya hana wannan abin da ake a jahiliya na ha'anin masbura, ana kiranta al-masbura, ai al-mahbusa, saboda ana tsare ta, a hana ta tafiya. Daga nan ne ma idan aka kama mutum aka tsare shi, aka dinga yayyanka jikinsa har ya mutu, sai a ce kutula sabran, an kashe shi kashewa ta, an tsare shi, an hana shi mutu. Al-qatlu as-sabr, shine kisan a tsare mutum, a hana shi motsawa har a kashe shi. To amma haƙuri yana nufin ka hana zuciyarka abin da take son yi lokacin da ta shiga damuwa. Yawancin an ce haƙuri abin da yafi karkata zuwa gare shi kenan. To Ibn al-Qayyim Allah ya tsansa da rahama ya yi mana tarifin haƙuri akan shine mutum ya jure wajen yi wa Allah subhanahu wata'ala ta'a, ko da zuciyarsa ba ta so, sai ya hana zuciyarsa ta yi nisa ta tafi inda za su tafi. Tana nuna kyamarta akan abin, yana danne ta, yana tsaida ita akan abin da ya dace da abin da shari'a ta yarda da shi. Haka zalika ya tsara zuciyarsa ya hana ta yin abin da take so lokacin da shari'a ta yi hani akan ayi abu. To wannan shine as-sabr. Sai kaga kenan zai zama akwai haƙuri akan yi wa Allah da'a, haƙuri akan barin saban Allah. Misali, ga shi kayi azumi, ga rana, ga zafin rana, ga ruwa mai sanyi, ga zuciya tana son ruwa mai sanyi, sai ka taƙaita ta, ka hana ta sha, ka kayi haƙuri kenan. As-sabru an ma'siyatillah. Sannan kuma ga kana so ka yi bacci amma ka san kiyamul layl Allah yana son ta, kuma wata alama ce ta mutane na gari, sai kawai ka yi baccin ka tashi, gashin zuciyarka tana so amma sai ka takura ta, sai ka yi baccin. To kaga shine kayi haƙuri wajen yi wa Allah da'a. To sai haƙuri na uku kuma shine, idan jarabawa ta faɗo maka, kada ka yi raki, kada ka nuna gazawarka. Amma ba wai an hana ka a wannan yanayin da ɗan adam zai shiga ne ya ɓata rai, ko kuma kirjinsa ya masa kunci, ko idansa ya zubar da hawaye, wannan akwai abin da ba za ka iya kauda kai a kansa ba. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi masa mace-mace rashe-rashe kuma ya haihu ta, ya yi haƙuri amma ya yi kuka. Ko lokacin da Usman ibn Maz'un ya rasu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kuka har sai da hawayensa ya tinka jika jikinsa sallallahu alaihi wasallam. sanda Ibrahim ya rasu ɗansa kafin ya rasu maza Allah ya tafi da sauri da sahabbansa maza Allah ya dauke shi yana ta masa addu'a amma dai haka aka zara amma maza Allah ya kalle sai innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan lalle fa zuciya za ta yi bakin ciki ido zai zubar da hawaye wala naqulu illa ma yumti rabb amma dai abin da za mu faɗa ba za mu faɗi wani abu sai abin da zai wayar da ubangiji wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunun haqiqa ya ibrahim inna li firaqika haqiqa mu dai saboda rabuwa da kai muna cikin bakin ciki amma kaga duk da haka ba a faɗi wata kalma da za ta fusatar da ubangiji ba sai aka tsaya iya inda shari'a ta ce wannan shine haƙuri والذين صبروا وإن لسك يحقرين فشي حقري أنا ينسى دمان فوفي دبان دبان أفا يحقرين دولي كا حقري نيسابو دبا كتاهم با سبا ونا حقرين أجين بيوا أفا يقوم جوريا دزاك يدن كنونا ومتاني سوا كيف جاري ميني سبا ونا أجين بيوا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وان لسك يحقري جنني من يرجع ubangiji anan idan muka lura da kyau sabaru suka yi hakuri sai aka ce ibtigha wajhi rabbihim wannan ibtigha din maf'ulun ne li ajalihi ay li ajal ibtigha wal ibtigha kuma shine afala wajhu rabbikuma fuskar ubangiji subhanahu wata'ala ahlus sunna sunyi da ubangiji yana da fuska kamar yadda ya tabbatar wa da kansa a cikin alqur'ani ayat suratul rahman ta fito karara ta fada kullu man 'alayha fan
kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram
to bayan ahlus sunna sun tabbatar da wannan a cikin kokon zuciyarsu to sai kuma su dawo su kalli lafazin in an ce ka nemi fuska to shin ana iya neman fuska a hakikanin zahiri to sai suka ga cewa akwai abin da larabawa suka saba da shi a magana wani lokacin sai su kera zance da wasu lafuzza akwai ishara a cikin lafuzzan da suke so ka ɗauka ka gane akwai kuma sakon da zancen yake isarwa wannan da akai amfani da fuska akwai isbatul wajhi wannan ba wanda zai kore shi sannan kuma sakon da magana take bayarwa shine a idan Balarabe ya ce ya nemi fuskar wani to abin da yake nufi shine ya nemi yardarsa tunda misali wanda kake wazance ya baka baya ya nuna maka kiyarsa alama ce ta cewa zancen nan naka ba a gabanta yake ba amma idan ka karkato da tunaninsa sai ya juyo ya kalle ka to ya yadda da maganar kake to sai suka ce to an ce ibtigha'a wajhi rabbihim neman yardar ubangijinsu tare da ji a zuciyarsu cewa ba wai tawilin fuska ne da yarda hada da kore fuska ba akwai tabbatar da fuska wannan domin Allah ya zabi fuska din yayi ta'diri da ita anil zat a cikin suratul rahman kullu man alaya fa duk wanda yake duniyar nan sai ya kare wa yabqa wajhu rabbika abinda zai saura shine fuskar ubangijinka abinda yake nufi ubangijinka to abinda sai aka zabi fuska a cikin zati domin a tabba aka zabi ta'diri da sifa anil zat da a tabbatar maka da cewa dai zatin ubangiji akwai fuska sai dai ya take Allah ne kadai ya san yadda take an fahimta ko والذين صبروا هم ما سهنكلي سوني وإن دسوك يحقري ابتغاء أي لأجل ابتغاء وجه ربه مفقول لي لأجله شفا يضم منصور ابتغاء وجه ربهم فوانا شيني حقري دو من نيما يرجع بنجيزي شي حقري دو من نيما يرجع بنجيزي يرى جنيو مثل لادن دزاء أي تاء an tsayawa mutum ranar gobe alkiyama ba tare da an yi lissafi ba kawai sai an kai shi matsayin da ya shallake ba shi da wata damuwa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa
inna ma yuwaffas-sabiruna ajruhum bighayri hisab
Allah ya ce hakika masu juriya da hakuri a duniya ana cika musu ladan su ranar alkiyama mana ai ta zubawa har sai sun kai jallin da ba su bukatar wani abu da zai ketarar da su kuma da gairi hisab ba tare da za a ce ai iya hakuri daya biyu suka yi ba za a ta ba su shi yasa azumi ya zama yana irin cikin ibadun da Allah yake alfahari da su Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji yana cewa as-sawmu li wa ana ajzi bihi azmi nawa ne to al-imam al-qalqani ya kawo auzu kamar da ibnu hajar ya nakaltu anhu a cikin fatahul bari fuskokin ma'anar ya akai za a ce azmi na ubangiji ne sallah kuma ta waye ita ma sallah ubangiji ce yayi duka abin to amma me yasa ubangiji ya ware azmi a cikin wannan hadisi ko da shi din to cikin abubuwan da malamai suka faɗa suka ce saboda shi yana kunshe da hakurin da yafi raguwar ibadin shi kuma hakuri Allah yana bashi sakamako na musamman shi yasa sai Allah ya ware azumi ya ce masa na sani wasu kuma suka ce a saboda raguwar ayyuka suna nan suna yin aiki biyu ne in ba su yi ɗaya ba za su yi maka ɗaya shine ranar alkiyama za ka zo da lada kuma tabbas za a zo da su da ladan a gaban ubangiji amma in ka taba wani ka cuci wani za a dau wannan aikin sai a dauke shi daga bonus sai a mayar da shi ya zama ladan wani wanda ka cuta din in kai ta a rago ayyukan suna nan sai ka shiga aljannan da su amma shi wancan dai ya tafi amma shi kuma azumi ko an dauke shi an bayar sai an samu wani abu a gurbin sa saboda shi na Allah ne shine ma'ana li ba zai tafi ya zama a banza wani ya fa'idanci da shi ba bayan wanda ya yi shi da aka ce ubangiji in ma ya ba ya an dau makofinsa an ba waccan to za a tarar da gurbin sa akwai duplicate an gane to daga cikin mumayyizat na azumi saboda akwai hakuri a cikin sa hakuri ba za ka ci abinci ba hakuri ba za ka tara da iyali ba hakuri ba za ka yi wa'ensu abubuwa waɗanda sun halatta a gare ka ba kuma shi hakuri yana ɗaya daga cikin mumayyazat dinsa daga cikin wa'ansu abubuwa da ya fice da su shine duk wanda kaga ya samu jagoranci in dai jagorancin da Allah ya nada shi ne ya sa shi a cikin zukatan mutane to a cikin requirement din akwai hakuri abubuwa biyu ne suke ba mutum shugabanci na hakika wanda Allah yake nada ka a cikin zukatan mutane ko da baka shiga zabe ka ci ba ko da baka gada an nada maka rawani ba shine as-sabr wal yaqin yasa shaykhul islam yake yawan maimaita bi qadar as-sabr wal yaqin tunalu imamati bid-din fi din in dai jagoranci ne a addinance to ana samun sa ne saboda ilimi da kuma hakuri yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina فكانوا بآياتنا يوقنون. قال أنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأن أبو وجاجوس كسا أكساس أئمة. أيشو قبل نيكلا كلام. أيشو قبل سياسة. وأن دمت أن يتنسل ما مثلا بعد أن سنا تنسوا. لعل ما كل أكتاشين ذات يسوج في العداوة كي. Dan haka dan dai an bi ka'idar majority carrying the vote ne ba yadda suka iya ya zama shugabansu yana yi su ne masa adawa a cikin zuciyarsu ba sa jin daɗi akwai kuma shugabannin da jira ake yi su ce kaza duka a yadda ba su taɓa fitowa takara ba ba su taɓa fitowa sun ɗau wata sima ta shugabanni ba amma Allah ya naɗa su a cikin zukatan mutane to za ka ga saboda nagartarsu da ilimin da suke da shi da kuma haƙuri da juriya lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu to jin mai haƙuri kuma za ka ganshi yana da hankali shi yasa Bahaushe yake cewa mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sharo mansa duk da dai zai wahala a dafa dutse a sharo mansa amma dai wai ƙarshe kenan cewa matuƙa wajen nuna irin alherin da mai haƙuri yake abin na akwai karin magana na turawa wanda yake dacewa da wannan su kuma suke cewa kare da ya fi kowane kare a cikin karnuka haƙuri to za ka ga ƙashin da ya fi kowanne maiko na sani the patient dog is the fattest bone ne yake ta ko wani abu kamar da haka haka ne ko to za ga a kowace al'umma kuma in ka dauki yanayin maganar ta da azuncin ta zaka ga tana girmama hakuri to ana Allah yana ga mana inna ma yatazakkaru ulul albab a cikin ulul albab din akwai alladhina sabaru tigha'a wajhi rabbihim kada ka zo sai ta kure an kure sai ka ce ka hakura sai to ba yadda zaka yi ka hakura sai kai ta irin tsokanar da Hausawa suke yi wani yanki na Hausawa da wani yanki na wasu ƙabilu ya ce wai wani ne kuɗinsa yana ya shiga zai ja ruwa a rijiya sai kawai kuɗinsa suka zirare suka fada yayi tunani ya tunani ya rasa to ya zai fito da kuɗin ƙarshe dai ga wannan rijiya rijiya ce ta ƙare kuka ya ce to sadak ya bar su sadaka to kaga wannan haƙuri ne na ba yadda zai yi ba haka ake nufi ba yasa bazalan su yake cewa innamas sabru ala almusibati inda sadamati alula hakurin da ake samun lada akan sa shine hakurin da kai shi lokacin da musibar ta same ka kawai ka sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala yasa idan Allah ya dauke wa mutum yaya ya hakura to wannan hakurin kawai ya isa ya zama tarbiyyar da zai sa mutum ya shiga aljanna haka mazala kuma yake cewa wanda duk Allah ya jarraba da ƴaƴa matan nan guda uku ƴaƴa mata ka haifi ƴa mace ka ƙara haifar mace ka ƙara haifar mace su taran maka ƴaƴa mata uku sai mazala ce fa sabara ala la'awaihinna sai mutum ya jurewa matsalolin tarbiyyar ƴaƴa mata kun san in kana da ƴaƴa mata ba za ka taɓa samun nutsuwa da kwanciyar hankali ba sai ran da ka kai su ɗaki sai shi ma ba wai kashin take bane kullun dai da karanta ina fatan dai lafiya ba dai matsala ko saboda tsoron kar aje a cutar da ita ko kar ta je ita ta yi wauta da rashin abun nan komai zai iya faru kuma zalla ce za su zama masa sutura da hijabi ga burin shiga wata fasabara ala la'awaihinna yayi hakuri wallazina sabaru tigha'a wajhi rabbihim kar kuma kai hakuri dan ka nuna wa mutane cewa kai ta isa ai kai kai wani ne wannan kuma ba ruwan Allah shi yasa aka kawo to gaciya anan iftira a wajen rabbi wa qamu salata kuma su masu hankalin nan da nutsuwa su ne wanda suka tsaya da sallah wallazina sabaru iftira a wajen rabbihim wa qamu salla suka kuma tsaya da sallah wannan shine na bakwai tsaya da sallah abin da yake nufi da tsaya da sallah kuma shine yin ta akan lokacinta da kuma irin sifa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya kai ta da farallanta da sunnoninta wanda suke da awar riko da alqur'ani kawai ba riko suke da alqur'ani saboda sun saba wa alqur'ani ta fuskoki daban-daban kuma duka maganganun da ake faɗa na cewa wato idan sun isa da gaske suke suna riko da alqur'ani duk wani aiki da suke wa ubangiji subhanahu wata'ala su yi bayanin daidai inda aka faɗe shi a qur'ani za ka ga daidai ko ka ga takarci ko ka ga hauka da shirme ko ka ga tsantsan zuciya misali ka ce an ce to shikenan ka lura da cewa daga cikin su kala-kala ne kamar yadda shehu malamu profesa Muhammad Sani ya faɗa Umar Rijiyar Lemu ya ce ta akwai na Kano akwai na Katsina akwai na kaza ya faɗo ta magana ma cikin barkwanci haka ne akwai wanda irin sallan mu suke irin ibada mu suke yi dari bisa dari amma kuma duk da haka sun ce ba a bi su yadda da wani ƙarin bayani da ya tabbata daga manzo Allah sahara sun ce duk wannan tatsuniya ce sun zagi su Imam Malik su a ganin su kamar sai Imam Malik sun zo da wani addini ne daban da ya saba wa addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi a Qur'ani wanda kuma wannan zalunci to ai da sallah iqamatu salah dole sai an kalli abubuwa da yawa na ɗaya sai an kalli yaran larabcin wanda kuma ko ka so larabcin nan dai ji akai daga wasu su ma suka ji daga wasu har ma'alumat din suka iso zuwa gare mu a yanzu in da gaske mutum ya iya larabci wanda mu a wajen mu alhamdulillah wa nastaghfir mu gode wa Allah ta haddasan bi ni'matillah abinda aka koyar da mu musamman mu almajiran da muka karanta hadisi ko duk wani ilimi da kasan yana da asali shi yana da isnadin sa hatta lugar nan da kake ji kana gani malamai suka sun adana asali din da komai da komai sai an kalli lugar iqamatu shay'i ne ake nufi duk amsar da ka bayar an riga ka bada ita kuma kafin ta shiga kwakwalwarka sai da aka taba jiyo ta a wajen wasu suma daga wajen wasu suma daga wajen wasu to sannan kuma lugar kadai ba ta hukunta shari'ar ubangiji sai an tsaya an ji mai shari'ar da yazo da ita yayi aikin da ita shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wurin da kuma ka zauna a kujera ka ce a ni ban yarda da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko ba kai da ran Allah ba domin na Allah baya isa sai ka kara da naka ko na malamin ka to ka hana manzo Allah kuma yi kai kuma ka zo kana yi kuma mu ahli sunna sai mu kara godewa Allah domin duk lokacin da suka tashi bayani wanda atinanin su da shine za su soki sunna a lokacin kai da ka danyi karatu ka daike sai sai ka kara godewa Allah ka ga jibi kamar yadda ake cewa wa kafirai annayi uku kuna su ma sai kai tunanin ya ake karkatar da su ga wurin jadda wata take ta gaskiya to ita tsaye da sallah a lugha ma dole sai ka buƙaci ƙarin sharhi da bayani akan to sallah dai wani abu ne ma'anar wanda sai dai a ga amarat din sa to iqamatuhu huwa madha wala kajra ai masa bayani misali iqamatul hajj da iqamatus salah da iqamatul hujja sai da hujja sai da haji sai da sallah dukan su ana tsayishe su ana tsayar da su ko kuma kowanne sai an ga maka yadda ake tsayarwa sannan ka fahimta ka gane to babu abinda zai sa ka tsaya da sallah daidai sai ka koma rayuwar manzo Allah sa da yazo da shari'a ka ga yaya tsaya da sallah to yadda ya tsayar to haka ne wallazina wa aqamu salata kuma suka tsaya da sallah suka yi ta da dukkan abin da ya zama cilas ayi da abin da ya lalle ayi shi da abin da ya kamata ayi shi na jara sallah suka kuma kaurace wa dukkan abin da zai iya bata musu sallah suka yi ta akan lokacin ta kuma suka yi ta dan Allah ba riya to shi ma wa'annan suna cikin wa'anda suke masu hankali kuma tsaya da sallah na sawa mutum kullun ya kwana ba shi da zunubi kamar da manzo Allah yake cewa as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'a wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha sunibat al-kaba'ir indai aka dinsu manyan laifuka to tsaya da sallah kadai ya isa ya goge maka zunubanka kuma tsaya da sallah yana ruguje maka damuwa domin kakan nemi taimakon Allah da ita sallar kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin ayat suratul baqara
wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in
wallahi yace wasta'inu bis-sabri was-salah wa aqimus-salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa anfiqu sannan suka kashe kuɗi mimma razaqnahum daga cikin arzikin da muka ba su al-infaqu shine asali qarar da abu asali qarar da abu shine al-infaq dan haka idan abu ya kare akan ce nafaqa anfaqat al-atabu ka gama da ita kasiyar da ita kenan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul law antum tamlikuna khalqan يَوَّا
فَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا
قُلْ كَجَاءَ مُثْلُ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي لَا أَتِي مُكُلًّا تَسْكُوكِمْ أُبَنْجِدِينَا أَحَنُّمْ كُفِشَ كُنَا مَلَّكَسُ إِذَا لَا أَنْسَتُمْ وَلَا دَا كُنْهَنَ أَبُودِي فشيت الإنفاق دنس ورن كدف قارد أبن ليكي وكان الإنسان قصورا متن ينا دف قور kullun baya son ya bayar gaba daya to ka khashyatan infaq kada ka je ka karar da abu infaqus sil'a to abinda ake nufi da annafaqa shine amfani da abinda kake da shi na kuɗi domin biyan bukata to amma da yake bukatar da dan adam yafi gane ta shine a sai abinda za a sa a baka a ci to shi yasa yawanci mu idan muka tashi fassara annafaqa muke cewa ciyarwa amma ciyarwa in shi kadai ake nufi za a ce al-it'am shi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa falaqta hamal aqaba
falaqta hamal aqaba
na'am
wa ma adraka mal aqaba fakku aqaba aw it'am يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة
هجد على الله ونبسلو بينا قرآن سيكا كل قوئنا أكا جنيوكا مما دانا أكا تفسير كيدا كتن سوا أهلكت مالا لبدا أهلكت مالا لبدا ألا جنسو فلقت حمل عقبة تو ميسا من البزير بوشن حنيا دباتا بلي بابا العقبة شيني دوسي wanda ba shi da sakon da zaka iya shiga ka fita ta jefar sa shine ake so sa madun gurin wanda yake arce ba ka iya kucewa ta wajen ba to in kai ka ita dan naci ka kutsa ka shiga ta wannan hanyar ka bulle ma wa ma adraka mal aqaba kai ko ka san me al aqaba to a addinin sai aka ce maka al aqaba shine fakka raqaba kamar yadda yake a kirar alif tisai da wannan sa fakku raqaba shine mutum ya yana da bawa to ya saki bawan ya kyanta shi ko baiwa yace ta fuka je saboda Allah wannan yin wannan kamar daidai yake da ka zo hanyar da fa yadda za a iya wucewa kai kuma ka samu mafita ka fice aw at'amu fi yawmin zi masghabatin yatiman ko aw it'amun fi yawmin zi masghabatin yatiman ko kuma a yinin da yake akwai yunwa a cikin yinin ka je ka nemo wani yatiman wani wanda ba shi da uba za maqarabatin wanda yake kusa da kai aw miskinan ko wani talaka za matarabatin wanda yake cikin talauci to kaga it'am ko at'ama ma'ana ciyarwa kenan amma infaq sai dai idan karina ta nuna ana nufin bada abinci kawai amma annafaqatu 'ala az-zawj ana nufin daukar dawainiyar mace يسأل يسأل ربي سبحانه وتعالى أتن تكن سورة البقرة يسأل وعلى المولود له رزقهن
وكسوتهن بالمعروف
وكذا أن الرزق يتتر دون أبدا ما من شأنه زي كاري متى مثل زي سامتة والولا زي سات جدائي زي سات يتفتا amma sai aka ware kisuwa daga cikin umumin nan saboda yawanci mace mai shayarwa tana kashe kaya da yawa dan a nuna maka mai da hankali akan harkar tifaki in mace tana shayarwa wace kisuwata wannan kaga wannan nafaka kenan wannan yan ce nafaka ya ce kawai ka bata abinci hadisi ya tabbata a cikin Imam al-Bukhari ya rawaito shi ta'liqan bi sirati al-jazm al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi bi sanadin hasan an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi yake cewa inji jaddihi din shine muawiyata al-qushayri yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana wata ran wani ya tambaye shi yace ya rasulullahi idan mutun yana da mata ne haƙƙin ta akan sa yace an tu'imaha idha ta'inta wan taftuha idha taqaita wala tadrib al-wajha wala tuqatti wala tahjur illa fil bayt kaga anan an tu'imaha idha ta'inta wa an taktuha idha taqaita kaga duka nafaqa ne hatta kayan sallah yana cikin nafaqa hatta magani yana cikin nafaqa hatta kudin mota idan ba za ka iya kai ta inda za ta je ba saboda larurar ta ko larurar ka ko larurar ku baki daya ko larurar ƴaƴan ku ko larurar da ta shafe ta wacce ta kama ta shi ba yana cikin nafaka sannan idan za a yi wani aiki na addini ka kawo kudin ka shi ba nafaka ne to nafakan nan wato lafazi ne am nafaka wajiba za ta iya shiga ciki kamar zakka ga wanda zai fitar da zakkar abinci yawma hafadihi ko yawma hisabihi da wanda zai ciyar da matarsa ko ya tufatar da ita ko kuma ya bata kudin magani kaga wannan nafaka ce ta tilas kuma sannan nafaka ta mustahabbi ita ma ta shiga ciki kamar wanda zai bada sadaka ba ta zakka ba abinda ake nufi da sadaka shine ka dau kudi ko abun kudi ka bawa wanda yake mabukaci ita sadaka ana bawa al-fuqara ne wal masaki to akwai kuma wanda ba fakiri bane ba miskini bane amma kuma yana da bukatar ka bashi to wannan ana kiransa da suna i'ana ko kuma tabarru at-tabarru shine donation kamar misali ni da alaramma a ce mustawanmu daya mustawanmu na samu daya to kuma sai ya tashi wata larura tasa wanda na tabbatar da kafin ya tashi larura sai da budgeting kuma ba fitowa ya nuna cewa yana da bukatar wani abu misali gida ne zai gyara ko zai gina ko zai aurar da ƴaƴansa ko wani abu makamancin haka to abinda zan dauka in bashi ba sunansa sadaka ba sunansa tabarru donation ba wai nayi dashi bane ina so ya zo ya biya ni a saboda zumuncin da ke tsakaninmu na abota ko kuma saboda zumuncin dangantaka ko saboda makwabtaka da komai sai ni ma in kawo nawa shi kuma donation ana iya bawa afrad mutane daban-daban kuma ana iya bawa mu'assasat kamar yanzu misali kungiyar da wata za ta ziyara ka mata suna ai ba talaka ba ce kika ta bi mu kudi amma kuma duk da haka idan ta tashi yin larura mu ne muke sa kudin mu a ciki mu bayar da muke bayarwa donation muke ba wai sadaka muke ba ka dan ba fakira ba ce ba miskina ba ce shi yasa suna wannan abin donation idan kuma mun lazimta wa kanmu wannan juice din mun yi taxin din kanmu kowa zai bayar shi ma dai sunansa donation ko contribution gudunmawa haka haka muke cewa da Hausa ko to bayan nan kuma akwai kyauta ita ba tana cikin nafaka ita kuma kyauta har ma kai ka na ƙasa zaka iya bawa na sama in kuma kai haka dan Allah da raya soyayyar da ke tsakaninku ita ba za ta shiga cikin wa anfaqu mimma razaqnahu a'a wataƙila wani bawan Allah ne kaga duk sanda abin alkhairi ya tashi sai ya fi kowa wataƙila wannan taimakon marayun sai ka auna sai ka ga taimakonsa ya fi na kowa yawa ya ba da miliyoyin kuɗi wataƙila za a yi wani abu na masallaci ya ba da miliyoyin kuɗi sai ya furge ka ka ji daɗi sai kuma kana ɗinki kwaɗo da linzami ka tara kuɗinka ka samu wani yadi ko shadda mai kyau ka taka wani abu wanda yake mai ban sha'awa ka ɗauko saboda ƙaunar da kake masa dan Allah ka ce masa Alhaji ga wannan ko ka saka hula ko ka je ka siyo hula ko ka siyo zobe ko wani abu dai wanda zai ka nuna masa kana jin daɗin wani abu da yake ka ka dauki min mara zakaka Allah kuma ka bashi saboda Allah wannan ka shiga cikin wa anfaqu min mara zakana an fahimta ko to dan haka kada ka taƙaice al-infaq kawai abinda zaka kawo matarka ta ci sannan waqafi ma yana cikin social finance islamic social financing kuma yanzu ma ana ta kwaitar da mutane akan wannan sune alternatives din mu da su za mu sake rebuilding din za mu sake gina tattalin arzikin musamman a wannan critical economic challenges din da muke ciki wannan yanayi na rashin tabbas din tattalin arziki kama HR station duk da wani kwararre masani kuma ahli sunna yace kada mu dinga gaggawa HR station din mu dinga ba da damar bincike da wani abu a sai challenges to waqafi abin da ake nufi da waqafi shine wani abu ne mallakarka naka ne mallakarka ne haƙƙinka ne halaliyarka ne to sai ka sadaukar da amfaninsa ko izuwa ga wani ko izuwa wasu saboda Allah kamar misali kana da filinka ka gina masallaci ka ce a zo a dinga sallah wannan ginin da kai ka bar wa Allah ba za ka siyar ba za ka bayar kyauta ba in ka mutu ba za a gada ba ka gina gida ka ce a dinga saukar baki in kaga dama ka ware sifa kace duk wani bako da aka san bashi da halin kamar daki da kansa ko duk wani bakon malami ko duk wani bakon alarama ko kuma ka bar shi umuman duk wani wanda aka ga ya dace a sauka kuma zaka iya kai administrative wato kai ka lura da abin da kanka ko ka nada wanda zai lura da shi ko ka danka shi a wajen wata hukuma ko wasu jama'a al'umma zaka iya sa musu sharadi za kuma ka iya bar musu kofa a buɗe wannan yana irin cikin abubuwan da suke yawan kai mutun aljanna shine wa anfaqu mimma razaqnahu ina fata ana gane ma'anar ayar to bayan waqafi akwai khubusi da khubusi da waqafi bambancin su kadan abin da ake nufi da khubusi shine kana da gona ko kana da wasu itatuwa ko kana da wasu abubuwa mallakarka ka ci gaba da rike abin amma ka sadaukarwa da Ubangiji subhanahu wataala amfanin da za a samu na abu kamar misali ka samu gidaje ka dinga zaunar da mutane a cikin gidajen ba sai sun bada kuɗin haya ba to kuma dan bambancin su da lokaci shi zaka iya bayarwa a dinga karɓar kuɗin haya amma in an karɓi kuɗin hayar a dinga maintaining din gidajen ko kuma a dinga sa su a asusun waɗansu ayyuka na alkhairi to kaga shi ma wannan al infaq ne mimma ataka Allah wata kila kuma zaka iya cewa to duk abin da za a samu na gonarka kaza to a raba shi uku kaso daya kuɗin duk waɗanda suka isa aure ba a da halin da za a yi musu abubuwa na larurorin aure a dinga gaya maka za ka dinga yi barbadan iko kaga shi ma wannan zai iya abna kuma sannan infaqi ɗaya zai iya amsa sunaye da yawa zai iya zama tabarru'i kuma ya zama sadaka a lokaci ɗaya zai iya zama waqafi kuma zai iya zama tabarru'i a lokaci ɗaya to wannan da Allah ya ce wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar daga abin da muka azurta su da shi duk me yin haka yana da hankali kuma za mu ji me sakamakon sa to abinda kuma yafi komai a cikin infaqi shine ciyar da abinci saboda za a iya hakuri da komai amma ba za a iya hakura da yunwa ba domin yunwa yanzu nan za ta kai mutum kasa ta kashe shi ita yunwa ba ta san wani wai kai bawan Allah bane ta wani makusancin Allah ne kawai in ciki ya nema a bashi ko ba haka bane almajirai mu a can yanke mutuna yin wata ba ce iya yunwa ba ta da hankali Bahaushe yace da rubutu da rakunin kanwa ore ke radio ne race ya bace ya ce an wulakanta rubutu to ka gaya min yanzu ka ji mu ka share rubutu za ka warke ni amma da ka ka kunin kanwa ka dan sa ka abu shi yasa zaka ga an a harkar azumi babu abin da zaka ga kasuwar sa tana ci da kuma bayanin falalarta irin ciyar da abinci dama abu uku ne numfashi ba za ka taɓa minti ɗaya ba ka shaƙi numfashi ba sai ka tagayyara sai Allah ya sake shi ya zama naka ne kana shaƙar sama ba tare da sai ka biya komai ba kai ba tare da sai ka sha wahala ba kai ba tare da ka san kana shaƙar sama ba to ka fi buƙatar sa ko wa shaddu anfasil hayati wa inna wa kullu zi nafasin la muhtajin ila anfasi duk wani ɗan adam da ka sani yana da buƙatar ya shaƙi numfashi ya ja numfashi kuma ya fitar da numfashi to daga shi kuma sai ruwa ruwa amfanin da yake da shi a jikinka yana da yawa to sai Allah ya kaddara shi kuma wahalar sa ba ta da yawa ba shi da tsada yana da saukin samu akan abinci daga shi kuma sai abinci to shi kuma abinci shine na uku a abin da kake buƙatar sa daruratan amma sai Allah ya sa shi yana da ƴan wahalhalu kafin a same shi mutum zai yi ma ya kwana ya tashi bai samu abin da zai ci to da haka sai aka kwaitar akan a yawaita ciyarwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abu Dharr al-Ghifari afshis salam wa at'ib at-ta'am wa sil al-arham wa qum wa salli bil-layli wan nas niyam tadkhul al-jannata bi salam ciyar da abinci yana da matukar muhimmanci jama'a ku dinga ciyarwa wallahi inda yadda zaka yi ka samu ƴansu mutane ka zama gatan su bayan Allah ya zama duk abin da za su ci kai ne wallahi za ka yanki cikin aljanna tun a duniya musamman kuma mutanen da nan ina sake tallatawa ina kuma tallatawa musamman mutanen da ka san suna da karamin karfi kuma sun sadaukar da rayuwarsu wajen yada addinin Allah ko wajen nemo ilimi da tsarin da muke a kasar Hausa kowanne gida aka yi abinci sai an ware kwano na masu neman ilimi almajirai da ayin kukula almajirai sai dai su je su tambayo a basu abincin da aka aji amma daga baya sai muka koma rayuwar ta kowa from hand to mouth hannu baka hannu ƙwarya to ya zanto yanzu sai almajiri ya kewa ya masu no bi sabu kuma yanayin ya canja dole kuma ya kamata mu canja tsarin almajirci tunda yanzu yanayin ya canja a da akwai wani abu da ake cewa buka a tsangaya abin da ake nufi da buka ko gidan buka shine a idan na fara zuwa ina kolo na ina almajiri nayi sallama a gida na nemi ko akwai abinci a ce a jafanin ka gobe ma na dawo to kawai yanzu ya zame min tsara da na zo sai a jafanin na wannan ya zama nawa ne da kai ma sai ka nemi wani ɗaliban ilimi ku duba ga yadda ake yalwatawa a ɗaliban ilimi da malamai da azumi wannan ya samu buhun shinkafa biyar wani goma kai ko wanda maki cewa shi abincinsa na shekara ma gaba ɗaya da azumi yake hada shi dan Allah alkhairi bai cin masa ba wataƙila yana da mata biyu ko uku ko mata ɗaya da ƴaƴa biyar shida bakwai goma albashinsa wataƙila dubu ɗari ne ko ɗari da hamsin a shi yake rayuwa a shi iyayensa suke buƙatar taimako a shi ƴan uwansa a shi almajiransa suke buƙatar wani abu ga abun hawa ga waye za ka samu wani mai alkhairi ya bashi shinkafa buhu uku huɗu biyar shi kuma ya adana ta sai aka ɗauke masa wannan tunanin da damuwar sai ya sai shinkafa sai ya sai taliya bayan lokaci kai kana jin a karamcin ubangiji ba zai iya bada aljanna ga wanda ya taimaka wannan bawan Allah kai wasu saboda himma ma za ga hadda suka ne saboda an san kai wasu masu imanin ma hadda madara haka za ka ga ana ta yi kira ka it'am din nan yana shiga cikin wannan abun sosai da gaske biya wa mutane kuɗin makaranta almajiran da suke karatu akwai wanda kuɗin makarantarsa dubu ɗari wani dubu ɗari biyu wani sama da haka taimaka musu su biya bil na nefa shi ma yana cikin infaki taimaka musu su sai ababen hawa don sauƙaƙe musu al'amura na rayuwa kana da wani malami yana koyar da ƴaƴansa kana da alaramma yana zuwa yana yin karatu alaramma ya ce zan kashe wata kasuwa ya ce yana da arziki wataƙila ka ga motarsa tana ta hayaƙi tana ta hayaƙi tana ta hayaƙi ka ce kai wannan bawan Allah bari in taimake shi wataƙila larurarsa ba ta wuce miliyan uku ko huɗu ko biyar ba ila a cikin dukiya Allah ma za ka iya bashi kuma yana da haƙƙi a cikin to amma yanzu abin da muka koma shi ne yanzu da ka ga alaran ma ya canza mota ko ka ga malam mai tafsiri kan ta damu alaran ma sai ka ai malaman nan su ne da gari wallahi su ne zina ana ka sauke wa kanka nauyi kai kuma lura da al'abin da ya shafi al'amarin a sai musu mota ta shiga daji da kiran mutane zuwa ga addinin Allah da faɗakarwa da sauransu to wallazina wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan a wayannan abubuwan da muka faɗa akwai abin da a cikin sirri ya kamata ka bayar akwai abin da kuma ya kamata ka bayyana wa duniya duniya ta gani wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'a abu na ƙarshe na tara a cikin waɗannan sifofin na mutane masu hankali su ne waɗanda ya zirafuna asalin addar'u shi ne addafu amma abin da ake nufi shi ne izala kawar da a nan kana da asayi'a wani aiki da kai ko saboda son zuciya ko saboda kuskure ko saboda jahilci sai kai wa Allah ba daidai ba to sai kai farga ya za ka yi ka goge wannan asayi'a ɗin sai ka ɗauko alhasana sai zama wannan alba'u ɗin lil'iwa kuma idan za a yi idan ba'un za ta yi nuni zuwa ga iwas musanyi to galibi wanda aka yi musanye da shi shi ne yake zuwa a farko wanda kuma aka musanya yake zuwa a nan misali tufafi jirhani wanne ka karɓa wanne ka bayar misali idan dirhami ka bayar sai ka karɓi tufafi to sai ka ce ishtaraitu at-tauba bi dirham kaga ba'u dinnan tadullu ala al-iwad an canja maka ka ba da wannan ka karbi wannan kaga at-taub din shi ka karba kenan to wayadrauna bil hasanati sun zo da kyakkyawan aiki sun ba da shi me suka bayar da shi a musu wannan at-tayya din a goje musu ita kamar sun fi wannan sun fanshi wannan hukubar ta mummunan aiki ta hanyar aikata kyakkyawan aiki wannan kuma kamar yadda muka karanta a ran ma ya ja mana a wurare daban-daban waqimis salata tarafin nahari wa zulafan min al-innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ah wannan kuma alƙawari ne na ubangiji muddin ka aikata kyakkyawan aiki to wannan kyakkyawan aikin bayan lada a wajen Allah kuma sai an sai ya zama wani harkashi da za a saita wani mummunan aikin ka a bindige shi da shi wannan alkhairin cewa ayyuka ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ga yawo Abu Dharr al-Ghifari kamar da yake cikin musnad al-Imam Ahmad ya zo a cikin sunan Tirmidhi da Mustadrak al-Hakim sanadin sahih manzo Allah sai yake cewa wa'tbi as-sayyi'ata al-hasanata tamthuha kai maza maza idan kai mummunan aiki ka biyo shi da kyakkyawan aiki sai wannan kyakkyawan aikin ya goge maka wancan mummunan aikin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kuma ka zauna da mutane da kyakkyawar dabi'a to ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa to wa'annan wayadrauna bil hasanati as-sayyi'a ulaika wa'annan masu wannan dabi'ar lahum uqubad dar sune suke da kyakkyawan gida ko kyakkyawar makoma menene gidan shine jannatu adni aljannati ta zama aljannatai ne na zama yadkhuluna za su shiga cikin aljannata wa man salaha min aba'ihi wanda duk ya zama nagari a cikin iyayensu shi ma ya sifanci da wa'annan sifofin wa azwajihi da wa'anda da matayensu in maza ne in kuma maza mata ne da mazajensu wa zurriyatihim sannan kuma da ƴaƴansu da jikokinsu duk wanda ya bi wannan tafarkin to shi ma zai samu wannan shatar ta arzikin idan sun shiga aljanna wal mala'ikati yadkhuluna alaihim min kulli babin sannan mala'iku ta kowace kofa za su dinga shigowa su ne musu barka suna cewa salamun alaikum bima sabartum salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi a rayuwar duniya kuka jure har kuka mutu har kuka zo ka samu ubangijin Allah ya ce fa ni'ma ubadda madalla da kyakkyawan sakamako na gidan aljanna wanda za a ba wa'annan bayin wanda suka yi hakuri suka jure kuma suka bi ubangiji subhanahu wataala to anan za mu dakata saboda lokaci ya cin mana da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau 21 ga watan Ramadan 1446 ga rahoton da muka samu na tallafin da aka ake tarawa a gidauniyar marayu daga gidan Igwai gidan Igwai ha daga gidan Igwai wasu mata sun ba da taimako ga gidauniyar marayun ta naira 10,000 da kuma ɗan kunne na tiya mata marayu 4 wani bawan Allah ya ba da taimako ga gidauniyar marayu naira 3,000 sannan zagayen da ƴan agaji suka yi a jiya 20 ga watan Ramadan jiya Alhamis a harabar Sazana ban da kuma unguwar Rogo an samu naira 7,100 sannan wani bawan Allah shi ma ya ba da naira 2,000 a bayar gudunmawa a gidauniyar marayu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi wanda duk ya bayar Allah ya mayar masa ya ninninta masa Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya biya mana buƙatunmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.